والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبو دياغ الله سبحانه وتعالى ليسر هدوم أن يمسي لله دي شابك ويقوة رمضان هجر منذ صلى الله عليه وسلم دمود ياد الدليل حدود 33 وانده نيني دا بير gawatan takwas shekara ta 2012 kuma ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma. A yau insha Allah za mu tashi aya ta 189 ko yas'alunaka 'anil ahilla, yanzu an karanta je ko amma ba lafi amimeta. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
جزاك الله خيرا. الله سبحانه وتعالى yana ce mana yas'alunaka 'anil ahilla, yana mukhataba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna tambayar ka akan al-ahilla. Wannan wuri shine wuri na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari akan irin tambayoyin da sahabbai suka yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam da sigar mudari'i. Na farko da ya wuce wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, wannan da sigar madi yazo. Akwai wurare kuma irin wannan na mudari'i din guda 15 a cikin Alkur'ani a wurare da dama, a wasu yas'alunaka, wasu kuma wa yas'alunaka da wawu. Kuma ina jin mun yi ishara ran da muka karanta waccan aya ta farko wa idza sa'alaka ibadi, cewa dukkan wuraren nan tambaya ce sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba su amsa, kuma a amsar duka akwai umarni daga Allah da kul da aka sa a tsakanin. A cikin wuri 15 din nan da ya zo a sigar mubari'i, wuri ɗaya ne kuma aka kawo fa'un kafin kul ɗin, fa kul shi ne na suratul Taha, wa yas'alunaka 'anil jibali fa kul yansifuha rabbi nasfa, sauran wurare kul ne kawai. Malamai sun maganganu na hikimomi da suka sa waɗannan abubuwa suka zama haka, amma komai dai yana koma zuwa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so. Amma za mu ga cewa gaba ɗayan waɗannan wurare sun zo akan tambayar wani abu ne na wasu hukunce-hukunce. Akwai wuri ɗaya wanda babu kullin, kamar yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha, nan ba kawo kul ko fa kul din ba ma cikin wurare guda 15 din kenan, ka gudu 14 kenan duk an faɗi kul 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 ka ce kaza ka ce kaza, dan ya tabbatar da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi ahkam. Wancan wuri kuma wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, dan tabbatar da kusancin bayi a tsakaninsu da Ubangiji ba tare da musamman a wajen abin da ya shafi amsa addu'a ba sai an sa wasita na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kafin amsa ta karɓi. Wannan dai mun yi magana akan wannan da ya gabata. To nan ana magana akan al-ahilla. Yas'alunaka 'anil ahilla, suna tambayar ka akan al-ahillati. Al-ahilla jam'in hilal ne. Hilal ana nufin jinjirin wata. In aka ce al-ahilla to jam'insa ne, ana kiransa da wannan suna daga istihlali ko al-ihlal, ma'anan ɗaukaka sauti a yi kururuwa. Shi yasa ake cewa yaro lokacin da aka haife shi ya faɗo idhastahalla, yayin da ya yi kukansa na farko. Ana kiran hilal haka kasancewar lokacin da mutane suka gan shi ana ɗaukaka sauti a ba da labari, la ga wata ya kama, wata ya kama, da Larabawa sun saba irin waɗannan. Ana kiransa da wannan suna ɗin. Za mu zo mu ji hikimar da ta sa, malamai sun tattauna akan hikimar me yasa suka yi wannan tambaya ɗin. Tambayar da suka yi, wasu malaman suna cewa wai sun yi tambaya ne akan me yasa wata lokacin da yake jariri yana bayyana ƙarami sannan daga baya kuma sai rika girma yana girma a hankali har ya zama cikakken wata Badar. Shi yasa kuma a jawabin sai Allah subhanahu wa ta'ala a amsa sai shi qul hiya mawaqitu lin-nas. Sai malamai masu balaga suna amfani da wannan aya su ce ai Allah subhanahu wa ta'ala an tambaya akan wani abu ne shi kuma ya bada amsa akan wani abu dan jan hankalin mai tambaya zuwa ga abin da yafi muhimmancin a ce yayi tambaya akai. Malaman balaga suna amfani da wannan cewa wannan shi ake cewa uslubul hakim. In an tambaye ka akan wani abu maimakon ka bada amsar abin da aka tambaya kasancewar akwai abin da yafi wannan din muhimmanci to sai ka kawo wani abu daban wanda shine yafi muhimmanci din. A wasu malamai suka ce wannan maganar gaskiya ana amfani da ita dai a hakan amma ba haka bane. Cewa zahirin abin in muka lura da amsar Allah subhanahu wa ta'ala yana bada amsa ne gurgurdan abin da aka tambaya. Wannan baya kore wancan din cewa ana ƙara wa mutum ilimi akan abin da ya nema amma babu dalili akan haka din. Kamar da wasu malamai suke faɗi cewa abinda dalili ke nunawa tambayar da suke akan ahilla ne. Kuma idan mutum ya dubi hatta da tambayar take zai rinjayar da wannan magana ta ƙarshe. Tambaya sun yi tambaya ne akan al-ahilla ba akan hilal ba. Da sun tambaya akan hilal guda ɗaya ka ce ana magana akan girmansa da rashin girmansa. Amma al-ahilla ta ta'allaku bil awqati akthar min ta'alluqiha bi shay'in akhar. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala amsar da ya bayar yace qul hiya mawaqitu lin-nasi. Qul ka ce da su hiya ai su waɗannan kaga watanni zaka ce ba hilal guda ɗaya ba. Yawwa da ashe kenan ana maganar lissafi ne na kwanaki. Yawwa lissafin watanni wanda ake amfani da su. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. A lokuta ne mawaqit jam'in miqati ne mun san miqati ga wanda ya yi aikin haji ko kuma ya karanta babin aikin haji ya san maganar miqati. Kowace ƙasa in za su je aikin haji ko umra akwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tanada ya yanke hukuncin cewa nan ne miqatin su. Miqati nan makani ake nufi akwai miqati kuma zamani shine ashhurul haji kuma lokacin umra ne kowane lokaci. Wannan shi ake magana a nan wurin. To Allah subhanahu wa ta'ala ya bada amsar cewa ana amfani da waɗannan watanni ne domin waɗannan miƙati lokuta ga mutane sai kuma ce wal hajji da kuma hajji. Nan kun ga ya fito da hajji ya bambanta shi daban duk da cewa akwai wasu abubuwan da ake yi da wannan lissafin watannin ba hajji kawai ba. Yanzu watan da muke cikin Ramadan shi ma yana da alaka ne da lissafin wannan watanni din a ɗaya ne daga cikin watanni guda goma sha biyu. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani cewa watannin nan guda goma sha biyu ne. Wannan lissafi malamai sun kawo maganganu ko da ke za mu zo wasu daga cikin abinda malamin ya faɗa insha Allah mu saurara. Sannan suke cewa wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Ba alheri bane, ba addini bane, ba da'a bane, ba wani kirki bane, bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, a ce ku zo wa gidajenku ta baya. Wannan ana maganar a da a jahiliya in suka yi ihrami za a yi aikin haji to mutum ba zai shiga gidansa ba sai ta baya, sai dai haura katanga ba zai shiga ta kofa ba. Saboda suna cewa kada idan suka ɗauka ihrami suka ɗaura ihrami ka a jikinsu kada ya zama ko sun shiga kai halin ihrami kada ya zama akwai wani abu tsakanin kansu da sama wani haka suka ɗauka. Ma'ana mutum ba zai shiga kofar gidansa ta yadda zaune da ɗakunan da zai shiga aika ga rufinsu zai zama ya sha kansa. To suka ce in an yi ihrami wai ba a yin haka to shine sai su tsallaka su haura gida sai su shigo gidansu in za su shiga saboda wahal da kansu suna ɗaukar kuma wannan da'a ce. To shine Allah madauki yake gaya musu wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Ba wai da'a bane ba aikin alheri bane a ce dan za ku shiga gidajenku kuma ku zo ta baya ku haura. Walakinnal birra man ittaqa. Amma albirr abinda ake nufi da da'a ko tsoron Allah abinda ake nufi da aikin kirki shine me man ittaqa
wanda ya tsorace Allah ya bi dokokin Allah. Nan kun ga an wasafta shi birni a matsayinsa na masdari, aka siffanta shi da wato wanda yake siffantuwa da aikin, kamar a baya walaysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakin albirra, sai aka ce me, man amana billah. Nan malamai suke tattauna me sai aka sa man anan, ba ce walakin albirra, sai a kawo wani abin da yake shi ma kamar wannan. Tunda mun kula, idan mun kula da wannan albir ma'ana ce, man kuma ismu jufa ne, wannan kuma ismu ma'ana. فالإخبار عن معنى باسم جثة يثير سؤالا. متن زي تنبه يا ننغاشي انت اسم معناني تند البر وانت كما سي اكا كاو امسا سد من ميمكون اشي ولكن البر هو كذا ده كذا ده كذا سي اكا سي ولكن البر سي اشي ولكن البر اما بر شي ني كذا سي اكا وني ابو وند يكي با متن با mun fahimci zancen, in ku aka kawo man ana zancen mutum ne wanda ya aikata kaza. Wasu malamai suka tattauna akan menene sirrin waɗannan abubuwa ɗin, daga ciki suna cewa abinda ake nufi da walakinnal bir ala walakinnal bar, ma'ana masdarin ame da shi ismu fa'il, ma'ana abinda ake nufi mai da'a shine kaza da kaza da kaza wanda yake tsoron Allah. Wasu daga kuma dai wasu aqwal da malaman suka ambata wanda ba lalle ne mu dau lokacin mu akan su ba, yace walakin albirra. Nan wani zai tambaya a baya waccan aya da muka karanta har yanzu, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakin albirra man amana billah ila akhirih. Nan kuma aka ce laysa albirru yazo da bamma, ko can kuma da fataha, me yasa kuma duk a gaban laysa ne? Akwai wasu mustashriquna, mun san mustashriquna ai orientalists, masu karanta musulunci, ma'ana waɗanda ba musulmi ba su kan karanta musulunci, sun soki alqur'ani saboda wannan bambancin wuraren guda biyu. Me yasa nan aka ce laysal birra, ko nan kai aka ce laysal birru, can kuma a baya inda muka wuce aka ce laysal birra? Malamai suka galibin musu raddi, suka ce wannan jahilcin su ne yasa ba su san yadda larabci yake ba. A larabci da mubtada da khabar zaka iya juyo kowanne ka sa kowanne a wurin wani, hakanan ismu laysa kaman a nan wurin abinda aka yi shi ne an ce laysal birra, aka kuma wani wurin aka ce laysal birru, kowanne zai iya ɗauka. In ka ɗauki wannan khabar ɗin ne ka juya shi, kaman misali ka ce zaidun mujtahidun, ai kaga zaidun mubtada ne, mujtahidun khabar. To a halin da idan kana so ka juya zaka ce al-mujtahidu zaidu, ko ka juya wannan ya juya wannan wurin, zaka magana ce ta yi irabi. Yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Mu'adh ibn Jabal lokacin da ya tura shi Yaman, yace masa falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi me shahadatu an la ilaha illallah, ko kuma zaka iya juya ka ce falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi sai zama me shahadata Allah ilaha illallah. Da haka duk wannan kowanne zai yi wannan a can wannan anan, ba matsala bace, harka ce ta larabci. To shine suke cewa walaysal birru bi an ta'tul buyuta, mun yi wannan ko, sai ce walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun, ku zo wa gidajenku min abwabiha ta kofofinsu, dan me, dan ku sauƙaƙawa kanku. Wattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah ku bi su, ku ji tsoron Allah, ku sa makari tsakaninku da azabar Allah, la'allakum tuflihun, ko ku samu wato rabanta, ku ci raban, ku ci nasara akan abin da kuke so. Malami yake cewa ya qulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yas'alunaka 'anil ahilla, yace nan jam'u hilal, ma fa'idatuha wa ma wa hikmatuha, wannan shine asalin magana sahihiya dangane da meye suke tambaya akai, ma'ana me ake tambaya da suka ce da Allah mabuki ce suna tambayar ka akan wata ko jirajiran wata, me abinda suke tambaya akai, ma'ana ba zancen yana girma yana zama babba daga baya, yana zama karami yana kuma zama babba daga baya ba, ko amma tambayar ita ce me hikimar sa, me yasa akai watanni yana zama haka yana zama haka, yanayinsa ana amfani da su akan wannan yanayi. aw an dhatiha, ko kuma suna ma tambaye ni akan dhatin shi watanni din, dhatin watan yadda yake, ko ne zai iya dauka. Kun Allah subhanahu wa ta'ala sai kace musu hiya mawaqitu linnasi, su waɗannan watanni lokuta ne. Ai ja'alaha Allahu ta'ala bilutfihi wa rahmatihi ala hadha at-tadbir, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wata ne saboda tausasawarsa da rahamarsa akan irin wannan tsari. Yabdul hilalu da'ifan, farkon lokaci za a ganshi a karami, fi awwali ash-shahri, a farkon wata. Me yasa ake shan wahala wajen ganin sa? Saboda yana karami, ko malaman wannan ilimin suna cewa asali a wata tunda yake dama shi yana samun hasken sa ne daga rana. Idan duniyan nan da muke kai mu ta shiga tsakanin sa, tsakanin wata kenan da rana, to shine ake ganin wannan dan guntun abin lokacin gargwadon haduwar, gargwadon motsin, gargwadon nisan, gargwadon kusancin, shine ake ganin dan kadan ake gano shi a farkon lamari. Sai kuma a ci gaba, tana matsawa yana ƙara girma, tana matsawa yana ƙara girma, domin waɗannan abubuwa da wata da rana da duniyan nan da kuma sauran abubuwan da Allah ya halitta dukkansu aflak ne. Kamar da Allah maɗauki ya ambata, kullum fi falakin yasbahun, ya kira su ma yasbahun, suna iyo ne kowanne a cikin falaki, ma'ana tafiya suke yi, ba gube suke tsaye ba. Kuma haka malaman ilimin waɗannan al'amura ɗin suka bayyana wa mutane, da haka ta nan ake ganowa. Shi yasa za mu ga daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala, sai yasa ayyukanmu na ibada aka rataya su da me? Da wata da yake sama, ba a rataya mana shi da rana ba, ko lissafin rana. Me yasa? Idan muka lura da yadda lissafin wata yake, yana ana ganin sa ya fito karami rana ta farko, rana ta biyu, yana girma yana karawa har ya kai cikonsa. Kuma kwanakinsa dama haka suke, ko 29 ko 30, muna fahimtar wannan? To sai Allah maɗaukaki ya haɗa ayyukanmu na ibada, kamar abin da ya shafi azumin watan Ramadan, sai aka sa shi a wannan lokaci. In watan Ramadan ya yi wata na 9 a lissafin hijira, to shi ne Ramadan. Kuma ana lura da fitowar watan ne farkonsa, in ya ƙare kuma wani sabo ya fito, to shi kenan azumi ya ƙare. Wannan akwai wata hikima babba a ciki. Haka nan aikin haji, shi ma watan haji yana kamawa lokacin haji ya yi, yana wucewa, shi ma za a ga ya wuce. Ba a haɗa mu da maganar lissafin rana ba, domin wannan lissafin da ake na rana babu abin da ke nuna mana banda cewa rana ta fito wuni ya yi, in ta faɗi kuma dare ya yi, ba abin da za ka iya lissafawa da shi. Musamman kafin masu addinin Romawa da suka shiga cikin addinin Kirista, suka yi tasiri a Kirista, har aka sami wannan kalenda da ake cewa Gregorian kalenda da ake amfani da ita yanzu, da Julius kalenda ne. A 1582 a February 24 ga wata ne suke cewa Pope Gregory na 13 shine ya fito da wannan lissafin kalenda da ake da wannan tsari din. Kaga a ƙarni na 16 kenan na lissafin miladiyya. Kafin wani lokaci akwai irin lissafin dai da suke, wannan daga kokarinsu ne wai su maida lissafin bikin Easter ya zama daidai da yadda aka yi shi a shekara 325 a ta miladiyya, lokacin da aka yi majma'a niqiyya, wannan taron da suka yi suka sabuntar da addinin Kiristanci, ya zama aka ilahantar da Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Officially aka sa stamp, aka ce wajibi ne akan kowa ya yarda da Annabi Isa a ɗa ne ga Allah. A shekara ta 325 aka yi wannan. Ina jin na taɓa ba mu labarin a wata munasaba. To lokacin da aka yi bikin Easter a wannan lokaci, shine istihadin wanda suka zo daga baya, yadda za su mai da bikin Easter ya zama ana yin sa daidai ranar da aka yi a wancan shekara din, shine aka yi ta wannan istihadin. Wannan fito da nasa tauqitin, wannan fito da nasa tauqitin, shekara 665.25 shine awa 6 a cikin wuni guda, ko kuma awa 24, da dai waɗannan abubuwa suka yi ta sabani tsakanin su har aka fito da wannan kalenda. To kafin wannan lokaci, mun shari'ar mu ta tsara mana komai ga yadda za a yi shi. Ramadan kun ga hikimar Allah subhanahu wa ta'ala in ka bi wancan lissafin shamsiyya wanda ake ce lissafin shamsiyya abinda za ka iya ganewa shine waɗannan alfusulul arba'a lokacin da bazara da lokacin rani da lokacin sanyi da lokacin zafi dinnan wannan ba sa sabawa ka duba ka lura ka gani lokacin da ruwa yake sauka a nan wurin mu yana saba ko ba saba in ka bi lissafin tsarin wannan Gregorian din January February za ga karshen April zuwa May ko wajen tsakiyar April din nan zuwa farkon May June a waɗannan lokutan da za ga ruwa na zuwa ba za ka ganshi a lokacin October ba ko ba ka misali ko kuma ka zo kai ka ce December January ba za ka samu ruwan sama a Nigeria ba a nan dai area da muke nan Sahel Savannah kila ka samu can waje jan kusa da teku ana yi musu lokaci-lokaci misali Lagos amma abin da yake mu gane shine lokutan da ake ganewa lokacin zafi a ƙasa kaza shine lokaci kaza lokacin sanyi a ƙasa kaza shine lokaci kaza baya canzawa in ka je yanzu ƙasashen turai me ake yi zafi ake yi haka ne yawa lokacin yana wucewa kuma za a shiga sanyi to duk hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa bai hada mana ayyukanmu na ibada da wannan lokutan ba da ba sa canzawa sai hada mana su da lokacin da ke canzawa kaga watan ramadan watan ran ya zo mana cikin damuna azumin ya mana sauki da dadi ko saboda watan sama ake bi in watan sama ake bi a kowane lokaci za ga su manazilul qamar tasihu fi buruji shamsi kamar da malaman wannan geography suke fada shi wata dama ai manazil ne da shi rana kuma buruji ne da ita to manazil na kamar wato masauki masauki na wata suna shudewa akan burujin rana wuraren da rana take fitowa ta yadda zai zama wato in ka bi ta hanyar wata zaka iya samun wata yana fitowa a kowanne lokaci zai iya zama a kowanne yanayi a lokacin zafi zai zama a farko lokacin sanyi ma zai iya fitowa sabo shi yasa amfanin yanzu ku ga watan ramadan din yanzu gashi muna yin sa a damina akwai lokacin da muke yin sa tsakiyar sanyi akwai lokacin da za a yi shi tsakiyar zafi mai tsanani kuma ba damina ba kafin ruwa ya sauka mun fahimci wannan yanzu idan ka je kasashen larabawa lokaci ne da tsakiyar tsabar zafi ake sosai suna shan wannan azumin suna jin wahalar sa haka nan kuma ka je kasashen turai su ma yanzu zafi ake yi amma a wasu kasashen za ka samu zafin bai kai wannan ba mun fahimci abin haka nan aikin haji ka duba hikimarsa da Allah madaukaki ya sa shi shi ma a yanayi guda inda lokacin tsananin zafi a koyaushe ake yin sa to waɗanda suke zuwa daga kasashen da ake sanyi in suka zo inda ake zafin nan wasu ma a nan gurin za su mutu amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya mu ya ba mu alaƙar ibadojinmu su zama suna da alaƙa da wannan watan da yake fitowa ne kuma shi ya fi zama hujja kasancewar ana ganin sa amma lissafin wannan su January wake ganin January da February ba watanni ne da zaka gan su a sama ba shi yasa kaga asalin addinin Yahudu tun kafin zuwan Kiristanci asalin koda Yahudawa suna amfani da wannan namu ne da muke amfani da shi wannan na sama din saboda a ɗabi'ance duk abin da zaka gan shi ya fi zama maka hujja yawa gashi ya fito yau jinjiri gashi ya zama babba yana girma har ya kare yawa to daga baya kuma suka koma waɗannan harkokin na shamsiyya waɗanda ba su da dabti in ba abin da ya shafi wato wannan fusulin sana din makamai da na ambata mana to alhamdulillah ala ni'matil islam a yace gaba yake cewa yabdu da'ifan yana bayyana yabdu al-hilal da'ifan fi awwal ash-shahr a farkon wata ka ganshi da rauni ma'ana karami thumma yatazayadu ila nisfihi sannan ya girma har zuwa tsakiyar sa thumma yashra'u fi an-naqs sannan kuma ya fara abin yashra'u fi an-naqs ila kamalihi sannan kuma ya rika wato raguwa har zuwa inda wata zai kare nan nisfin yana nufin rabin lissafi ba rabin girman watan ba yatazayadu ila nisfihi lokacin da wata lissafin sa ya kai tsakiya ba lokacin yake cika ba yawwa to sannan kuma sai fara yiwuwa baya shine ai shi yasa an ka dudular da hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira kwanakin yin azumi ake kiran su ayyamul bid wadanne ne ayyamul bid da 13 ne yawa da 13 da 14 da 15 na kowanne wata me yasa ake kiransa ayyamul bibi ma'ana kwanaki uku na hasken wata hasken wata zaka ganshi tun daga farkon magariba har zuwa asubahi wata yana nan da hasken sa a wadannan kwanaki uku da kwanan 14 da 13 da kuma 15 haka za ka ganshi ina fara fahimci abin shi yasa ake kiransa ayyamul bid annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana yin azumi a wannan lokaci din to abin da yake fada shine a farko zaka ga wata siriri karami yana girma yana girma shine ya tazayyadu ila nisfihi ay ila nisfi muntasafi al'adad ake nufi har ya kai rabin lissafin shahar tunda ma ai shahar yace fi awwalish shahar dan haka nan thumma yatazayyadu ila nisfihi ay nisfi ash-shahr ba nisfi al-qamar ba mun gane wannan yawa a lokacin da wata yazo tsakiya to za ka ga ya cika shi qamar sai ya cika yana da kyau ku bambance bambanci tsakanin qamar da shahr mu a Hausa duk sunan sa wata ko yawa ce watan ramadan kuma a ce ga wata a tsaye duk haka muke faɗa a larabci ba haka bane shi watan da yake sama sunan sa qamar yana karamin hilal mun gane ya cika sunansa badr shi ne ake cewa badr din to sunansa qamar shi ne sama din sawa'un hilal ko badr din sa amma shi lissafin kwanaki a ce yau 1 ga ramadan yau kuma nawa yau 17 ga ramadan muke ciki ko to wannan lissafin me ake cewa ba lissafin qamar bane lissafin shahr ne muna gane ba yawa ba mu da shi a Hausa ko ba yadda za a bambance wata din kira na saman daban shi ma lissafin kira shi daban na Hausawa babu ko to a binciko wala Allah za a samu nan a yace wa hakaza hakanan zai ci gaba li ya'rifa an-nasu bidhalika mawaqita ibadatihim dan mutane da hakan za su san lokutan ibadojinsu min as-siyami azumi wa waqatiz zakah da lokutan zakka mutum ya sa shekara ta hijriya din nan yana da muhimmanci mutane su mai da hankali wajen amfani da ita yawa tafi dabti wasu suna cewa a wancan lissafin na January din yafi dabti ba haɗin dai zancen ibadunmu ne wannan yafi yawa za ka ga kamar da wannan hikimomi da na ambata bayan da za ka ga abin ya bayyana maka yadda ya kamata su ma kafin su yi kalanda ai wahalar ake sha ba wani abu da zaka iya sa shi ya zama maka da tsari daidai dan haka mu koma amfani da wannan lissafin na watannin sama din yafi mana wato daidaita mana lissafin mu matsalar wani zai ce a to ai shi wata ran 29 wata ran abin nan su ma wadansu haka wani 31 wani 20 wani 30 wani kuma 28 wata ran kuma 29 a ce lifiya duk shekarar da za a iya dividing into by 4 sai a ce mata lifiya ce ko misali kaga 1900 ba lifiya ba ce amma 2000 ita kuma lifiya ce wannan duk istihadi ne da suke ta shan wahalhalu kuma a cewa duk ake waɗannan lissafin ne da za a gano a lissafin ibadojinsu da haka muna da namu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana shi ne waɗannan ahilla ɗin kamar yadda kira su mawaƙitu linnasi amfani da su ya fi mana amfani wannan baya nufin kasancewar yanzu ya zama tilas zaka ce akan mutanen da suke misali kasashen mu nan da aka yi mana mulkin mallaka aka garkama mana abubuwan da suke asalin su na kiristanci ne lissafin a ce misali a aikin gwamnati gashi yadda za a yi alhamdulillah kaga anan ina jin officially anan Jigawa ana amfani da na hijira ana amfani kuma da wannan Gregorian ne wannan alhamdulillah ci gaba ne da da gaba ɗaya ko wannan din babu yawa sai a wajabta tilas sai dai wancan din wanda asalin sa kamar da na gaya mana daga coci masu coci ne suka lissafa shi kaga garkama wa mutane wannan din ba daidai bane amma a bada damar amfani da wannan na hijira din alal aqalla zai tuna mana asalin waɗannan dan yanzu da yawa daga cikin mutane ko ka samu yara ma ƴan makaranta inda zaka yi sa musu musabaka ka ce wa zai gaya maka lissafin kwanakin waɗannan watannin na musulunci da haka sai ga sha wahala sai dai a gaya maka January February waye 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 wanda asalin su sunan wasu ma sunayen gumakan rumawa ne tunda su January din yawa su Julius shine aka samu su Julius Caesar su Augustus sunan mutane akwai sunan mutane na Romawa wasu kuma sunan gumakansu ne tunda addinin Kiristanci lokacin da Romawa suka karbe shi sai zama sun yi tabannin komai su suke tsara shi a ciki tunda su ne masu mulki su suka juya aqidin Kiristanci da yawa suka zama akan jahiliyar Romawa da kuma abin nan addinin su da dadde na shirka to Allah dai ya sauke me muke karantawa sai ke cewa mina siyami auqati zakati wal kaffarati da kuma kaffara yanzu idan mutun zai kaffara kaga ai yafi masa sauki yayi amfani da watannin nan na sama da yazo yayi amfani da January ko February in ka dauka daga February to zaka kwana 31 ko ba haka bane tunda January 31 ne dashi kaga kaffara ko da aka ce maka shahrayn mutatabi'aini ko kafara daga tsakiyar wata to sai ka lissafa kwana 60 ko kuma kafara daga farkon wata to sai ka biya da watan yazo in yayi 30-30 in yayi 29-29 wani bai fi sauki ba yawa amma in ka dauki na January February da sauransu to zaka zo za a sami gibi ko kuma a dora maka abin da yake ya wuce haka wa auqatil hajj da kuma lokutan hajji ba hikima da rahama mai wato da zaka gani in wadanda ambata mana ta maganar aikin hajjin nan wanda yaje aikin hajji a cikin ku zai ga irin wahalar da mutum yake sha musamman ta zafin rana ko a Mina ko a Arfa dan ma Allah ya taimaka ta huwa daga Arfa zuwa Muzdalifa ana yi ne da bayan rana ta fadi da tsakiyar rana za a yi wannan to da duk mutumin da zai zo daga kasashen da yake a kullun a cikin sanyi suke irin yan area rasha-rashan nan Siberia mutanen da suke wannan wurin a kullun a lokacin sanyi kuma rana yar kadan ma suke gani a yan watannin da suke zaune to za a ga cewa mutum yana fadowa area irin Saudi Arabia ya ji wannan zafin yana sauka ma airport ji zafin Jidda wani shikenan sai asibiti saboda Allah subhanahu wata'ala rahamarsa sai sa mana abin yana cancanzawa yana zama wani lokaci kaza wani lokaci kaza to alhamdulillah sai kuma yake cewa walamma kana alhajj yaqa'u fi ashhurin ma'lumat yayin da aikin haji yakan kasance a sanannun watanni wa yastaghriqu awqatan kathiratan kuma watannin da ake aikin haji a ciki sun fi daya tun ana fara tun daga Dhulqa'dah a shiga tun daga abin nan Shawwal daga Shawwal azumi yana fita daga ran da aka ce an ga watan azumi ai watan sallah karamar sallah kenan ko watan Shawwal to daga lokacin ashhurul hajji sun shiga mun gane wannan yau daga Shawwal da Dhulqa'dah da Dhulhijja waɗannan su ne watanni uku na aikin haji sai shine sai ke cewa qala sai Allah mai dauki ce wal hajji da kuma hajji ma'ana mawaqitu lin-nasi wal hajji lokuta ne na mutane da kuma aikin haji yace wa kadhalika tu'rafu bidhalika awqatud duyun bayan haji akwai kuma abubuwan ma da ake sani ba iya haji da waɗannan abul lissafin ramadan da sauransu ba lokutan duyun ba su suka mutum ya ce to na wannan ya karbi bashi to zan biya ka a watan kaza kaga kafin bature ya zo ya doro mana waɗannan in ka tambayi bahaushe yana da lissafin sa na waɗannan watan da watan bawa da watan ciki-ciki watan kaza da kaza ɗin duk iyayenmu kakanninmu yanzu duk sun fi riƙe waɗannan akan wannan January namu na makaranta ko ba haka bane yawa za ka ga cewa an san su kuma ana amfani da su mutum ya karɓi bashi ya ce zai biya a watan bawa ko watan sallah ƙarama ko watan babbar sallah duk waɗannan abubuwan mutane sun saba da su sunaye ne kawai aka cancanta musu to wannan ya fi dabti wal yace wa duyunul mu'ajjala ko yawa wa kadhalika tu'rafu bidhalika awqatud duyunil mu'ajjalati wato lokutan basussukan da aka jinkirta su da aka sa man ajali wa muddatul ijarati da kuma lokacin a period din kodago mutum ya dauke shi aiki ko kuma misali haya na gidaje duk wannan za a iya dauka wata kaza wannan duk yana fada kasancewar su a Saudi Arabia har zuwa yau officially babu wancan lissafin ya sunansa Gregorian ba su amfani da shi lissafin da suke amfani da shi officially a office day za ka gani a jaridu wani lokaci sukan sa wannan din amma za ka samu mutane ɗaruruwa yanzu alhamdulillah shekarun da muka dauna sai kaga cewa wallahi idan ba ka shiga internet ko ka ji labarai ba baka san an kisa mutu ba yanzu ya wuce kwata kwata baka san December 25 ma ta zo ba ba dan kai dan Najeriya ba ne ka san cewa December 25 ana yin kaza saboda ne waɗannan abubuwan ba sa cikin abin da ake amfani da su har zuwa yau a can to shine sai ke cewa wa muddatu al-idad nan idad ne ba adad ba wa muddatu al-idad idad jam'in idda na mata yawa ana sanin kuma idda ta mata cewa ta fara a Muharram wata uku ne za ta kare Rabiul Awwal misali yawa wal hamli da kuma ciki na haihuwa wa gani zalika da makamancin waɗannan mimma huwa min hajatil khalqi na daga abubuwan da suke suna da alaka da bukatun mutane faj'alahu ta'ala hisaban ya'rifuhu kullu ahad sai Allah subhanahu wa ta'ala da hikimarsa sai ya sanya shi lissafi ne da kowa zai iya shi kun ga hikimar da ya gaya mana huwa nabi ja'ala ash-shamsa ko diya'an wal qamara nuran sai sai waqaddarahu manazila lita'lamu 'adad as-sinin wal hisab kada ja'ala al-qamara mai nuran amma kafin nan ash-shamsa mai diya'an mai bambanci tsakanin diya'i da nur diya haske ne wanda yake akwai ishraqi akwai kona a cikin sa dan haka hasken ne yake konawa ma'ana yake kona abu shine hasken rana hasken wata ko haske ne mai sanyi da babu kona tare da shi shine nur kasancewa shi dama reflection ne yana daukowa ne daga rana yake daukowa mun gane to shi din kuma sai Allah ya ce yawa wal qamara nuran sai kuma me yace ha yawa sai ce wa qaddarahu manazila Allah madauki ya sanya masa gurgudu na manazil masauki masauki mataki mataki hudin da mirin me yake komawa ai kaga kamar yake komawa domin da da rana ha zai koma domin ita mace ce a larabci kaga bai sai kaddara ha ba ashe kenan da wata ake sanin lita'lamu adad as-sinin wal hisab ba da rana ba mun fahimci abu yawa wa qaddarahu manazila lita'lamu adad as-sinin wal hisab dan kusan lissafin shekaru kuma kusan hisabi hisabi shine lissafi yawa san yau 1 ga wata 2 ga wata 3 ga wata yau 17 ga wata haka yawa da wata ake gane wannan ba da rana ba rana ba abin da zaka ga maka illa ta fito ta fadi kuma ta fadi lokacin sallah yayi yawa da ba a samu wannan kalendar ta turawa ba da ba wanda zai ga wani zancen amfanin lissafi ba wanda zai iya wani lissafi da wani zancen kwanaki ko ba haka bane yawa amma abinda dan adam kowanne dan adam duk jahilcin sa zai iya lissafa shi shine abinda yake gani na sama wannan ko idan baka je maka yanzu ka je ka tambayi tsofin mu a kauye lissafin January February ba su san shi ba shi sallah masu sai masa watan albashi yan albashi su suka san da shi ko ba haka bane yawa amma wanda ba ruwan sa da albashi to ban da ya hada shi da wannan watan in ka je kauye ka same shi amma ya san wata ya fito 1 ga wata 2 ga wata zai lissafi kuma suna da sunayensu a gun bahaushe a kauye yawa to wannan yafi kuma shi da ma musulunci daga cikin hikimomin abin da za ka gane bambancin sa da sauran addinai lissafin sa lissafi ne da ko kuma shari'o'in musulunci shari'o'i ne da ake sa su ka gan su wato ƙasa yadda kowa zai iya amfani da su ba mu da wani class na mutane da sai an je hun su sannan a gano waɗannan abubuwa mun fahimci wannan yau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin maganar lissafin abin da yake cewa nahnu ummatun ummiya ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza yace mu abin nan al-umma ce da ba mu rubutu ba mu karatu wata abun mu shine kaza da kaza wata kwanan sa 29 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana 29 shine wata amma yakan zama 30 amma wannan yana nuna mana ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wacce magana ya san akwai wasu al'ummomi suna da rubutu suna da karatu ya san akwai wadancan lissafan akwai su mun fahimci wannan amma bai dora mu akan su ba akwai ilimin taurari akwai gano kaza da kaza duk wannan da ya tashi maganar hada mu da ibada sai ya hada mu da yadda kowa zai iya duba ya gani ba a ce ku je ku lissafo burjin kaza da manzalin kaza da mauki'i kaza ba kuma da ake cewa rana tana da buruj wata yana da manazil nujum kuma suna da mawaqi mawaqi ake cewa wuraren fitowa tayi muje sai ke cewa ina ne faj'alahu ta'ala hisaban ya'rifuhu kullu ahadin min saghirin wa kabirin wa alimin wa jahilin karami da babba da malami da jahili kowa ya san ga wata nan a sama yawa falau kana alhisabu bisanati shamsiyya lam ya'rifu illa an-nadiru min an-nas kigan ga abin da na fada ne da a ce da lissafin wannan January ake da shi February da waye da kadan ne daga cikin mutane kawai za su sani musulunci ko ba na wasu yan kadan bane wanda suka je aka koya musu wani tsarin karatu da daban amma na kowa da kowa ne da fatan mun fahimta yawa to sannan kuma sai yake cewa walaysan birru bi an ta'tul buyut min zuhuriha yace wa hada kama kana al ansar wa ghayruhum min al arab idha ahramu lam yadkhulu al buyut min abwabiha wannan kamar yadda na ambada da tazu cewa al ansar da lokacin farkon lamari in suka yi ihrami da kuma sauran larabawa in suka yi ihrami ba sa shiga gidajen su ta kofa ta'abbudan bidalika wasu na daukar hakan ibada ce wa zannan annahu birrun suna zaton cewa wannan da'a ce wani aikin alheri ne fa akhbara Allahu annahu laysa bibirrin sai Allah ya sallama ba da shi kai wannan ba wani aikin alheri bane ba da'a bace ba abinda za ku samu na lada a ciki li'anna Allah ta'ala lam yashra'hu lahum domin ku Allah bai shar'anta musu ba wa kullu man ta'abbada bi'ibadatin lam yashra'ha Allahu wa la rasuluhu fa huwa muta'abbidun bibid'atin kuma duk mutumin da ya bautawa Allah da wata ibadar da Allah bai ce ayi ta ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ta ba to yayi ibada da bid'a wannan kaida ce sananniya duk wanda ya bautawa Allah da wani abu wanda ba Allah ne sai ayi ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ta sunan wannan abun bid'a shi yasa kullun duk abin da zaka yi ka tafi ka je ka nemo asalin sa a Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sunan in ba haka ba karka bata lokacin ka dan in kai shi Allah ba zai baka lada ba Allah kiyaye wa amarahum an ya'tu buyut min abwabiha sai umarci su cewa su zo gidajen su ta kofofi lima fihi min as-suhulati alaihim saboda abin da ke cikin hakan na wato sauki akan su allati hiya qa'idatu min qawaidi shar'i domin ko shi sauki a samu sauki addinin nan sauki ne da shi yana cikin ka'idar wannan addinin musulunci addinin musulunci addini ne mai sauki ba addini ne mai tsanani ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba bashi zabin tsakanin abubuwa guda biyu ɗaya mai tsanani ɗaya mai sauki sai fa sai ya zabi mai sauki in dai aka ce ga tsanani ga sauki to saukin yake zaba wannan ka'ida ce a wannan musulunci a wannan addinin namu Allah ya kara tabbatar da mu akai wa yustafadu min isharatil ayati annahu yanbaghi fi kulli amrin min al-umuri an ya'tiyahu al-insanu min at-tariq as-sahl al-qarib zamu fahimta daga wannan cewa duk abin da mutum zai yi a rayuwarsa to ya zo masa ta hanyar da tafi sauki kada mutum ya zauna kullun shi abin da yake wahala zai dauka ka zabi sauki yafi maka asalin addinin nan an gina mana shine akan ka'idar sauki in dai saukin nan a karkashin halal yake ba a nufin ka halatta haram ba haka ake nufi ba in abu da dama aka ce kayi kaza ɗaya akwai wahala ɗaya akwai sauki to je ka mai sauki wannan shi abin da ake faɗa amma in aka ce wannan wajibi ne ko kuma wannan haramun ne to kowanne ka bashi matsayinsa a wajibi ka yi shi wajibi haramun ka guje shi kuma ai dama yana daga cikin rahamar Allah bai haramta mana abin da yake zai yi wahalar bari ba duk abin da ya haramta mana ka je ka bincika shi za ka ga cewa za mu iya barinsa shi yasa ya wajibta mana ya dora mana cewa lalle mu bar shi haka nan duk abin da aka wajibta mana wajibi mu aikata za ka ga aikata shi ba wahala bane yana da sauki to duk abin da za ka yi bawan Allah ka saba da yin ta hanyar sauki allazi qad ja'ala lahu musulan na duk abin da za iya sanya shi hanyar da za ta kai mutum zuwa gare shi shine zai ba mu misali sai su fal amiru bil ma'ruf mutumin da yake mai umarni da aikin alheri da kuma hani daga mummunan aiki ma'ana wa kenan mai wa'azi ko mutumin da yake mai wa'azi wallahi anil munkar ma'ana zai umarni da aikin alheri zai kuma hani daga mummunan aiki yanbaghi an yanzura fi halatil ma'muri to ya kamata ya rika duba halin wanda yake umarta din me yake nufi da wannan zancen ka duba halin wanda kake karantarwa da kuma waɗanda kake musu wa'azi ka duba yanayinsu kowa ka sa shi a ajinsa in kana magana da jahilai to in kai na ta kawo ayoyi da me ba za su fahimta ba don su ka'idoji na shari'a ko amma kana magana da daliban ilimi da suke fahimtar abu za su iya karantawa su bi to sai ka kawo musu ilimin wadannan shi jahili da baya karatu ba zai fahimci wani abu na manyan ka'idoji da ayoyi da abin da kai ta kai kawo hikimomi da za su ja hankalinsa kawo gaya masa abin da ya wajaba a kansa in kuma za ka hana shi shi ma ka bi usulubi ka duba matsayin thakafarsa tukunda wayewarsa sai ka hana shi abu dan wani idan za ka hana shi abu da usulubin da za ka yi wa mai ilimi dan mai ilimi yanzu kana faɗar aya ya san girmanta ya san darajarta shi ko wanda ba shi da ilimi ba san girman ayar ba ko ba kuma kila ya san dai darajar cewa Qur'ani ne amma yadda bai fahimce ta bai sani ba to haka nan kuma idan mutum yaro ne kai masa magana daidai hankalinsa kuma ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda iya tarbiyarsa yana magana har yana wa yaro ta'aziyya tsuntsunsa ya bata ya mutu ya aban nughair ma fa'ala nughair yana tambaye su ma fa'ala nughair nughair shine dan tsuntsun nan dan karami mai dan abin nan fitinsa duba ya rasu amma yake masa magana dan ya ja shi a jikinsa kuma har iya ga masa wani abu to in kana magana kuma da tsoho babba ya fi ka shekaru to shi ma kai masa magana ta girma in malami ne akramakallahu babba ne shi ma ka ga masa magana da ta dace ku duba annabi Ibrahim yadda yake magana da mahaifinsa yace ya abati ya babana alama kuma ta girmamawa dan haka ba a magana da mutum gatsai gatsai kuma wannan akwai wata matsala kuma da yake gama gari ce ta shiga kowane babi duk mutum kowane ne ko yaro ne ko matsakaici ne saurayi ko kuma tsoho ne ko malami ne ko jahili ne idan ka nemi masa magana baka girmama hankalinsa ba ko kai masa da zagi da cin mutunci to shikenan kuma ka rufe kofar ya fahimce ka wannan mun sha magana a kansa don haka duk abin da zaka yi in ka bi hanyar saukin nan to sai kaga ka sami nasara akai abin da kake so ka kira Allah madauki tamke mu shine sai yake cewa wa yasta'milu ma'ahu ar-rifq yayi amfani da tausasawa ko gani malam sa'idi ne yake ga mana ko yawa ba kirkira ta bace sa'idi ne yake fadin wannan magana cewa mutum yayi amfani da sauki saukin nan alheri ne a cikin sa har malamai suna sa ka'idoji cewa duk abin da zaka hana mutane idan ya zama cewa in ka hana wani abu na barna to wata barnar da ta fi ta girma za ta zo ta auku malamai suka ce haramun ne abu ka hana wannan abu kaga mutum mai san wannan zai ce ayo ba gashi nan Allah madauki ya ce annabi kai sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ko man ra'a minkum munkaran kawai ka hana kawai amma ai yana da mataki shi kansa wannan hadisi yana da mataki a cikin sa ko man ra'a minkum munkaran sai shi mai fal yughayyirhu bima biyadihi hada idza kana wali amr aw idza kana sahiba baitin wali amr fil bait wani idan mutum mai shugabanci ne shine zai sa hannu ya hana abu in ba mai shugabanci ba ya zama shi mai gida ne a gidansa matarsa ce ta yi ɗansa ne ya yi to zai iya sa ƙarfi ya hana da hannunsa cewa kai ku daina duk wanda ya kaza ba zan masa kaza ba ka gwani sa hannu ne mun fahimci wannan in ba za ka iya ba sai ce ka yi da baki to inda bakin ma kana tsoron fitina za ta faru ka ƙi abin a zuciya Allah ya san baka tare da shi duk wannan shi kuma bai fita ba daga imani ba bayan wannan ne aka ce to ba wani abu bayan wannan na imani kaga ko dama wannan haka ne domin idan kana ganin ana barna sai ya zama ma ka yadda da ita a zuciya baka kyama ai ka yadda da ita ke kaga ina imani dan haka dole in mutum mumini ne ya kyamace abin da ake marar kyau na taba ba mu kissar Ibn Taymiyyah ko wata nan suna tafiya da suka ga mutane tatar ko ba nan bane wani lokaci yana tafiya da mutane da dalibansa sai suka ga mutanen tatar da suka azabtar da musulmi suka kakkashe su dinnan a wancan lokaci sai wasu daga cikin daliban Ibn Taymiyyah suka ce me zai hana gashi suna shan giya a hana su Ibn Taymiyyah ya ce ka ga waɗannan mutane shan giyan nan da suke yi in ka ce za ka hana su shan giya to za su taso da wannan kisan da suka yi wa musulmi ba su daɗe da daina shi ba dama za su zo duk su halaka mu baki ɗaya ku kyale su su sha giyar su saboda gudun wannan fitina aka haƙura suka wuce dan haka shi yasa kullum duk mutumin da zai da'awa in bai karanta usulubin da'awa ba bai je gun malamai sun koya masa gashi usulin da'awa akwai littafai da yawa a cikinsa, littafai sama da 70 da wani abu ko ɗaruruwa za ka ce da malamai suka rubuta akan yadda ake da'awa, ka'idar ga yadda za ka yi kaza, ga yadda za ka yi kaza, ba magana ce wai ta tsoro da wani son duniya ba, a'a ka'ida ce ga yadda malamai suka ce ga yadda ake. In ka bi wannan kuma ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu ku koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ko wanda muke darasi musamman a wannan masallacin sun shaidi abubuwan da muka karanta a sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun taba ganin wata hayaniya a da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Mun gama fatarar maka ai abinda muka karanta ko gaba ɗaya na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi a maka da yadda yayi da waɗannan mutanen, ba mu zo kan lokacin ma da yayi ƙarfi ya shigo maka ba, za mu zo kansa mun zo fatku maka yadda ya zo ya samu mutanen nan ga irin abin da suka yi masa. Sun kore shi daga garinsu, suka ci masa mutunci, aka zage shi, yana sallah aka zuba masa tumbi na dabbobi, ya je fa'if aka koro shi aka jefe shi aka fasa masa kai, jini ya zubo a jikinsa har ya cika masa takalmi, duk waɗannan an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma ku duba abin da yake lokacin da aka ce ga mala'ika ya zo na dutse ya halaka mutanen Ta'if din nan da maka gaba daya, yace a kyale, saboda la'alla a cikin ƴaƴansu a samu waɗanda za su zo su yi imani. To lokacin da ya zo fatuhu makka har yanzu da ya kama kafirai gaba daya a lokacin nan, duk ga sun tsorata har sai da ya tambaye su ya ce me kuke zaton zan muku yanzu, kowa babu ɗaya daga cikinsu a zuciyarsa da yake tsammanin annabi zai kyale shi kashe shi kawai ya sa rai na yi. Sai suka ce akhun karimun wa ibnu akhin karimi, ai kai ɗa ne mai karimci, ɗan uwa ne mai karimci, kuma ɗan uwa ne mai karimci. A lokacin nan me yace musu? Yace idhabu wa antum mutlaqa, ku tashi ku tafi duk an sake ku. Farkon shigowa dama cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin, an ya kubuta ba za a yi masa komai ba. Ku duba fa garin da aka yi masa wannan abu, amma da yazo bai shigo ta ya karbe ta an watan din ba, cikin natsuwa aka karba ya shiga da hannunsa ya rika sare gumakan nan guda 360, ya rika sa koshiyar abin sandan hannunsa yana fusgosu suna faduwa ƙasa suna fashewa. Ba da takobi aka yi wannan abun ba, gunki 360 a cikin Ka'aba rushe su ba a yi da tashin hankali ba. Kuma ince abin ka ga ashe ya nuna wajibi mutum ya lura uslubin yadda ake da'awa, ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kai abin da zaka nema a ciki kawai ladanka kake nema. Wasu suna daukar ma'anar da'awa shine me kawai kai dai ka bayyana ra'ayinka, ko haka wasu suke da mai in mutum dai kawai bayyana ra'ayi kawai ko ma me za a yi, kawai faɗi gaskiya duk ma tashi hankali za a je a yi, wannan rashin hankali ne, ba shine abin da malamai suke koya mutane. Ita da'awa menene ita, me yasa ake kiranta da'awa, me ma'anar da'awa? Fassara min da Hausa da'awa ne, da'awa da Allah kina a larabce me ma'anarta da Hausance? Kira ko yawa, ka kira mutum, kira kuma menene? Gayyata ce, me ma'anar gayyata? Ka gayyaci mutum. Ai na taɓa ba ku wannan misali na ce yanzu mutum zai gayyaci wani ɗaurin aurensa ya aika maka invitation, aika maka IV gashi nan wani da wani muna gayyata ka ɗaurin aure, saboda ka zo ɗaurin aure na sai in buɗe baki kuma in zazzage ka wani abu, ai ba gado bane ko ba haka ba? Ashe kullum abu aka ce gayyata, to kiran mutane ne su shiryu, kai lada kake nema ka shigo hanyar kana so jama'a su daina abu kaza marar kyau su yi abu kaza mai kyau. Amma idan ka ɗauki abun a matsayin cewa kawai in faɗi ra'ayina shine da'awa, to wannan ba haka bane. Yawwa, da'awa ba shine ka faɗi ra'ayinka ba, ra'ayinka ma musulunci ba buƙatarsa, ra'ayin musulunci ake so ka faɗa. Kuma ra'ayin musulunci ana gane shi ta ina ne? Ta abin da Allah ya faɗa, ta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, da uslubin komai kuma a sa shi a mahallinsa. Ina fatan mun fahimci abu. Ku ɗauki darasi dai sosai daga sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu wanda za mu ɗauki darasi a wurinsa irinsa. Dama shi aka koyi mana, ai shi aka aiko mana, kuma shi ne babban abin koyi mu. To Allah ya samu dace. To shi ne sai ke cewa wa yasta'minu rifqa wa siyasa, yayi amfani da tausasawa da siyasa. Siyasa nan ba a nufin maganar shugabanci ba, bin mutane sannu a hankali. Yawwa, shi ne ma'anar siyasa. Akwai inda wani abun kana so ka gaya wa mutum, amma gun da ake ciki ba gunsa ba ne, ka saurara sai ka same shi a nutsa da kai da shi. ko ba haka bane. Wani misali, idan yanzu a nan misali in na ce wa ɗayan ku kai tashi tsaye, misali yayi wani ya zo zai zo da waya irin da muka yi magana jiya, wani ya zo da waya da kiɗa a ciki, inda a lokacin misali cewa za ka yi kai tashi ka fita kar ka sake zuwa nan, yayi daidai wannan? Ba a yi masa abin da zai canza ba, mun fahimci abin? Yawwa, to duk ɗan adam ai ka ga ba wai saboda shi babba bane ko ƙarami bane, a'a, komai girman mutum komai rashin girmansa, to kai masa magana a hankalin nan ya gamsu da abin da kake faɗa masa, kafi cin nasara. Idan ku kace kawai harguwar kawai kai duka faɗi ra'ayin kai kawo kawai kawai karɓa ko kai ka ɗora masa hujja, wannan ba haka ake yi ba. Zai ji abin da ka faɗa ai shi kai yake kallo ba Qur'anin ba hadisin ba, ko ba haka bane? Shi abin da zai kalla kawai kai masa hayaniya, yawwa, shi ba zai kalli cewa ka karanta masa aya kaza ka karanta masa hadisi kaza ba, yawwa, saboda baka bi masa hanyar da ta dace ba, da fatan mun fahimci ba. Yawwa, wannan shine karantarwar malamai. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tabbatar da mu akan hanyar malamai, yace allati biha yahsul al-maqsud aw ba'dahu, yace bi ta hanyar sauki dinnan da tausasawa, wadda ta hanyar ta za a sami abin neman nan ko kuma wani abu daga cikin sa dai shi zai samu. Yace wal muta'allimu, haka nan mai neman ilimi, wal muallimu, da malami, yanbaghi an yasluka aqrab tariqin wa ashalahu, shi ma ya kamata ya bi hanya mafi kusanci, hanya kuma mafi sauki. Idan ga hanyar da zaka koya wa yara mai sauki, to kar ka bi mai wahala. Shi yasa da ba a son mutumin da zai koya wa yara ya zama kusa da su. Ku duba ku gani, da ban sani ne ko har yanzu haka ake yi a primary, a aji ɗaya galibi za a ga headmaster ne yake koyarwa, da kuma dattijo haka babba wanda ya iya tafi da yara, shi ma kuma wanda zai iya sauko da kansa daidai su, ya ɗan yi wasa da su, ya dariya da su in lokacin zare idan ya yi ya zare. Amma in ka sa musu yaran da za su raina shi, ba a cika shi nasara ba, ko ba haka ba ne? Yawwa, amma wannan dai uslubi ne, galibi kuma yakan cancanza daga lokaci zuwa lokaci. To abi hanyoyi dai masu kyau wajen tarbiyyar mutane, da kuma sauki yace ya hasulu bihi maqsuduhu, insha Allah abin da yake nufi zai samu ta hanyar sa. Yace wa hakaza, haka nan, kullu man hawala amran min al-umuri, duk mutumin da yayi kokarin wani abu daga cikin al'amura, wa atahu min abwabihi, yazo masa ta kofarsa, ku duba kun gani ba, wa atul buyuta min abwabiha, dinnan daga ne gano mana wannan abubuwa, har maganar da'awa ta shigo ciki cewa abubuwa ku zo musu ta kofar su, kaga kenan kamar yana gaya mana harkar da'awa, je mata ta kofar da'awa, kar ka je mata ta kofar fada ko ta zagi, zagi da fada ba da'awa bane, kofar da'awa ita ce waɗannan abubuwan da ya fada. Don haka harkar ilmantarwa ita ma ka je mata ta kofar ilmantarwa, haka nan to harkar rayuwarka baki daya ka je mata ta kofar da ake yi. Dan kasuwa ne kai, je ka bi hanyar da ake kasuwanci, rayuwa ta yau da kullum komai ka bi ta kofarsa, hanyar cin abinci ka bi ta kofarta, kar ka zauna kana roƙo tashi ka je ka nemi abin da zaka ci, ko ba haka bane? Kai kwadago, kai leburanci, kai kasuwanci da dan jarin ka komai kankantar sa, wannan ita ce kofar rayuwa, mun fahimci abu? In kana so ka rayu a duniya, to kai ma ka zo mata min abwabiha, ta kofarta, in ka zo mata ta roƙo da kaza da kaza, to baka bi kofar da ya dace ba. Wannan abin da ka'ida ce za ta shiga maka a kowanne babi, cewa duk abin da za ka yi ka bi masa ta kofar da ta dace kuma ta sauki. Wace wa sabara alaihi, kuma ya jure a kansa, fala budda an yahsulu lahul maqsud bi aunil malikil ma'budi, duk mutumin da wato duk mutumin da yayi kokarin wani abu kuma ya zo masa ta kofarsa, malamin kuma ya daure ya jure ya hakuri a kansa, to insha Allah tabbas ne abin da yake nema dinnan zai samu da taimakon Allah. Kun ji tauhidi? Yawwa, bai rufe kawai cewa tabbas zai samu ba, sai ce da taimakon al-malikil ma'bud, Allah wanda ke shine sarki abun bauta dinnan. Yawwa, dan haka mu dogara ga Allah, amma kuma duk abin da zamu yi mu bi shi ta hanyar da ake yin sa. Shi yasa ina horon mu duk abin da zamu yi mu yi shi a karance, mun bai fannin mai ma'ana a karance. Yanzu da yawa daga cikin mutanen mu na arewacin Najeriya, me yasa ba mu da ƙarfi a harkar kasuwanci? Ilimin harkar commerce din da economy da me dubban mudamu da shi mu karanta shi a zamanancen da ake yi ba haka ne ko ba haka bane haka kawai da ka muke yin abubuwa ko da wato mutum ya sami fidira gogewa ta wasu yadda suka yi ga wani da ga yadda yake ga dikin shi ko shi karatu ne to amma in za a yi abu da ka to ba za a ci nasara ba haka harkar noma har yanzu harkar noma ga ta nan idan ake ce mata nan duke ko haka nan fatanya ake kama aja ta inji din nan har yanzu ta kasa karbuwa a gun mutane kuma ba ta da karbu ko in ce talauci ya sa wasu ba su same ta ba kuma babu taimako daga inda ya kamata a taimaka din dan noman ya koma haka dan yanzu a duniya duk an daina irin wannan noman da muke yi ko ina da kaga ana noma noman dai da zai isa a ci abinci a koshi to an daina yin irin wannan mutum ya dau fatanya shi kadai ya je tafi gona din nan an daina yi yau noma ake mai fadi mai karfi wanda za a sai injinan da za su yi huda ayi wane ne har shuka da inji ake yi lokaci guda awa daya ka gama da hectare da yawa amma wannan sai kai kwana nawa kana yi baka gama ba sai ga abin da zaka samu ba zai kai ga abin da zaka ci shekara guda din ba Allah dai sa albarka abin da ake yi din to amma duk abin da nake so in ce shine duk abin da zamu mu zo masa min abuwa bihi ta kofarsa mu yi ilimin abu ai ilimin noman ai ilimin kasuwancin ai ilimin zamantakewar to ballanta na uwa uba addini in zamu addini kuma zamu bude baki mu magana mu ne masu addini to mu zo masa ta kofarsa karatu muka yi ga yadda abun yake ba yadda muke so ba ya fata mun fahimci amma tayyib mun gama da wannan ko sai sai wattaqullaha kuma ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron sa hadha huwal birru alladhi amara Allahu bihi wannan shine birri yawa shine ma'anan abin kirki ba an ce birri abin kirki aikin alheri ba shine ka zo kofa ta baya ba ko ka zo kofa ta gaba kuma ka ji tsoron Allah to wannan shine birri wa huwa luzumu taqwahu ala dawam shine ka lazumci taqwa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a dawame a kowane lokaci bimtithali awamiri ta hanyar wato aikata ko bin umarnin Allah wastinabi nawahihi da kuma nisantar abin da Allah ya hana fa innahu sababun lil falahi wannan shine sababin da zai saka samu nasara me nasara alladhi huwa al fawz bil matlubi in aka ce kai nasara wai wata ma'ana sai haka kawai aka ma'ana sai da ake ganin tasirin ta ma'ana in aka ce kai nasara a jaraba to kashi jaraba kai nasara a kasuwanci kashi riba an kulle wata yarjejeniya ka ci nasara ka samu abin da kake so shine ma'anar ka ci nasara duk wanda bai samu abin da yake so ba an bai ci nasara ba ko yawa dan haka in an ce al-muflihuna muna fasara galibi waɗanda suka samu babban rabo yawa ma'anar muflih al-falah shine ka ci nasara ka samu abin da kake so a duniya me muke so mu samu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala addinin mu ya zama akwai istiqama sosai alakan mu da Allah ta zama mai kyau ubudiyar mu ta zama babba sannan kuma rayuwar mu ta duniya bayan ibada kenan rayuwar mu ta duniya da zamu rayu akai ita ma mu ci nasara cikin abin da muke so mu samu abin da zamu ci mu samu abin da zamu sha wurin zama mata yaya waye waye shikenan sannan kuma an je lahira me mu samu shiga aljanna to duk wanda ya samu wannan shine mai falahi abin da ake mai da falahi kenan اسال الله ان يجعلني واياكم من المفلحين دنيا واخرى اذا كما فانه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوبات بالمطلوب والنجاه من المرهوب كما كزما كثيرا daga abin da kake wato gudu kake tsoro duk abin da kake tsoro ka tsira daga gare shi kuma ka samu abin da kake so to wannan shine falahi faman lam yattaqillaha duk mutumin da baya tsoron Allah kuwa lam yakun lahu sabilun ila al-falahi to ba shi da hanyar da zai kai ga samun abin da yake so da kuma tsira daga abin da yake ki mu samu aljanna kuma mu tsira daga wuta wa man ittaqahu duk mutumin ko da yaji tsoron Allah faza bil falahi wan najah to wannan shine mai samun wato nasara ya samu abin da yake so sannan kuma ya tsira daga abin da yake tsoro kuma yake gudu sannan Allah madauki ce muna waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin amma da lokacin mu yi ko to ma dai ko da kadan ne insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qatilu fi sabilillahi, ku yi yaki fi sabilillahi, a hanyar Allah. Malamai suna cewa fadin fi sabilillahi anan akwai wata babbar ma'ana ta cewa ayi ikhlasi, kamar da zai zo kawo mana, kuma duk abinda za ka yi yaƙi dominsa in ba ɗaukaka kalmar Allah ba ne, to an hana ka shi. Tunda umarnin da ya zo a kan yaƙi shi ne a yi domin ɗaukaka kalmar Allah, mun fahimci wannan? Zai zo zai bayyana mana fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, ma'ana ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku fi sabilillahi. Wannan aya kamar da muka gani zai zo mana malam ya bayyana mana ta sauka bayan an yi hijira, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka. Mecece ka'idar da aka umarci musulmi da ita? Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah falamma kutiba alayhimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna al-qitala lawla akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila ayna ma takunu yudrikukumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada. Haka ne ko? A farkon wannan lamari a Makka, abinda Allah madauki ga mutane kenan cewa kuffu aydiyakum, ba zancen yaki, yanzu yaki ba naku bane, saboda rayuwar Makka suwa ne masu ƙarfi a lokacin, kafirai ne. Sai aka ce to ku mu'minai, tunda ba ku da ƙarfi ku saurara ku shiru, shine ma'anar kuffu aydiyakum, ku kame hannayenku, ba yaki yanzu tukuna. Wa aqimus salah wa atuz zakah, ku dai ku sallah ku bada zakka, shikenan ku zaura wajibin ku kenan. Wannan shine musuluncin da Allah yake so ku yi. In kun mutu a wannan halin aljanna za ku shiga, ko ba ku yaki kowa ba. Amma lokacin da aka yi hijira, musulmi suka samu ƙarfi, kuma dama an zalunce su, ko an karbe musu dukiyoyinsu, an hana su hijira da ita, to lokacin nan Allah madauki sai ba da umarni cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunukum. Kaga suna da dukiyoyinsu, amma ba saboda dukiyar aka ce su yaki ba. Kun ba ina so ku fahimci wannan abin sosai, saboda addinin aka ce su yi, don haka ku yaki waɗanda suka yaƙe ku, amma ku za ku yaƙe su ne fi sabilillahi, ba saboda rayuwarku ta duniya da dukiyarku da aka tsare muku ba. Shi yasa duk da cewa yaƙin farko da aka yi na Badar kwace musu dukiya suka yi, wannan shine sakamakon abin da aka kwace wa mu'minai su ma lokacin suna Makka. Mun fahimci wannan ko? Yawa, suka bi ayarin Abu Sufyan, aka yaƙe su, aka kuma kwashi ganima. Saboda me? Su ma an musu irin wannan abu. Yawa, amma asalin yaƙi don me? Don ɗaukaka kalmar Allah. To Allah madauki ba wa mu'minai wannan izini cewa ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku, wala ta'tadu, amma kada ku wuce iyaka. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, Allah baya san masu wuce iyaka. Wannan duk zamu zo mu ji abinda malamai bayyana mana akan tafsirin me ake nufi da i'tida'i. Yawa, kada ku wuce iyaka, ku kashe wanda bai cancanta a kashe shi ba. Inna Allaha, lalle Allah baya san masu i'tida'i, masu ta'adda, masu kashe waɗanda ba su cancanta a kashe su ba. Waqtuluhum, yace ku kashe su, su kafirai, haythu thaqiftumuhum, inda kuka same su. Wa akhrijuhum min haythu akhrajukum, ku fidda su daga inda suka fidda ku, mana ba sun fidda ku daga gidajenku ba, to kuma ku fidda su daga gidajensu. Wal fitnatu, ai kafirci, shirka, ashaddu min alqatl, ya fi tsanani fiye da abin da yake sunansa kisa. Fitina nan ana nufin shirka, kafircin da suke yi, to wanda abin nan ya fi muni akan me? Akan kisa. Mun gane wannan? Za mu zo mu ji bayanan da malam yayi. Sai ce wala taqtuluhum, wala tuqatiluhum kayhu, wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fihi, kada ku yaƙe su a al-masjid al-haram, a masallacin Ka'aba, kada a yaƙe su anan. Hatta yuqatilukum fihi, har sai idan su suka yaƙe ku a gurin. Fa in qatalukum fihi, fa in qatalukum kay babu fihi, fa in qatalukum, to in sun yaƙe ku, ana nufin fihi din, in su suka yaƙe ku a cikin ɗakin Ka'aba, ba cikin ɗakin Ka'aba, masallacin Ka'aba, faqtuluhum, to kuma ku yaƙe su. Allah kenan ya hana zalunci. Amma in aka ce karama, to karama, karama ma sai aka ce kai iya abin da aka yi maka, ko kadhalika jazaul kafirin, wannan shine sakamakon kafirai. Fa in intahu, in sun hanu, fa inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai a ma'ana in sun hanu daga me daga fitinas in sun hanu daga kafircin su in suka tuba suka musulunta suka ce la ilaha illallah fa inna allaha ghafurur rahim domin da ma musulunci yajibbu ma qablahu ko yana yanke abin da yazo kafin sa shine jibbu jabba qat'i ne ake nufi yawa sannan Allah madauke shi wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah ku yake su har ya zama babu shirka ya zama addini na Allah ne a suratu al-anfal Allah shi hatta la yakuna hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din aka sata akidi kulluhu lillah nan kuma ba kulluhu fa in intahu in sun halu fala udwana illa ala zalimin to kuma babu ke tahaddi fa babu kisa ba wani abu illa ala zalimin sai akan wanda suka yi zalunci mana wanda su in dai har suka bena suka dakatar da yaki ba su yake ku ba to ku kyale su kuma Allah kenan da rahamarsa to mu tsaya akan wannan insha Allah gobe sai mu tashi kan maganar da shi malam Sa'adi ya kawo wa hadhi an cewa hadhi al-ayatu tatadammanu al-amr bil qitali fi sabilillah أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما تعلمنا وأن يجعلنا من صالح عباده وأن يوفقنا لطاعته وأن يتقبل منا عباداتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم لم يلي ai mai mutuki da su da ma je ba ku ban wasu ba ko ai ba abina ba shi ke zakumullahu khairan